Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta taya al'ummar Najeriya da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauran 'yan takarar da aka zaɓa munnan lashe zaɓen da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu. Yau batun da shirin na Duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta taya al'ummar Najeriya da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauran 'yan takarar da aka zaɓa munnan lashe zaɓe da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu. Wata sanarwa ɗauke da sa hannun kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ita ta miƙa saƙon taya murna ga 'yan Najeriya da Tinubu. Ned Price ya ce wannan zaɓe da aka yi gogayya na nuni da cewa Najeriya ta buɗe sabon babi a siyasarta ta tsarin demokuraɗiyya. Price ya ƙara da cewa 'yan takara uku da ke gaba-gaba sun taka gagarumin rawa a jihohi 12, wani abu da ba a taɓa gani ba a tarihin siyasar Najeriya. Kuma hakan a cewar Price alama ce da ke nuna an samu ra'ayi mabambanta a tsakanin masu kaɗa ƙuri'a. Ned Price ya ce mun fahimci cewa 'yan Najeriya da dama da wasu daga cikin jam'iyyun siyasa sun nuna rashin jin daɗinsu kan yadda aka tafiyar da zaɓen dangane da tangaɗin da aka samu, wanda wannan shine karan farko da aka yi amfani da wannan tsari. Ya ce 'yan Najeriya na da ikon su nuna damuwa kan abin da ya faru kan yadda aka tsara gudanar da zaɓen. Mu ma mun bi sahun sauran ƙungiyoyi masu sa ido a zaɓe wajen kira ga hukumar zaɓe ta INEC da ta ƙara inganta fannonin da ke buƙatar gyara gabanin zaɓen 11 ga watan Maris da za a yi na gwamnoni. Amurka ta ƙara da cewa akwai hanyoyi da doka ta tanada idan mutum bai gamsu ba. Tana mai cewa muna kira ga dukkan 'yan takara ko jam'iyyar da take da ƙorafi da su bi waɗannan hanyoyi da doka ta shimfiɗa. Muna kuma kira ga dukkan jam'iyyu, 'yan takara da magoya bayansu da su guji tada husuma ko kalaman da za su iya tunzula jama'a a daidai wannan lokaci mai sauƙaƙiya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka har ila yau ya jinjina wa ƙungiyoyin fararen hula da manema labarai kan irin rawar da suka taka wajen gabatar da muhimman batutuwa ga al'ummar Najeriya. Sai dai Amurka ta nuna damuwa kan rahotanni da suka yi nuni da cewa an kai wasu hare-hare kan 'yan jarida a lokacin zaɓen. Tana mai kira ga gwamnati, jami'an tsaro da 'yan siyasa da su riƙa mutunta irin rawar da 'yan jarida ke takawa. Sai dai ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Labour Party a Najeriya Peter Obi ya ce za su bi hanyoyin da doka ta tanada don ƙwato nasarar da suka samu a zaɓen na 2023. A ranar Laraba, hukumar zaɓen Najeriya ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar. Tinubu ya samu ƙuri'a sama da miliyan 8.7. Abokin hamayyarsa na PDP Atiku Abubakar da ya zo na biyu ya samu sama da miliyan 6.9. Sai Peter Obi da ya zo na uku da ƙuri'a sama da miliyan 6.1. Sai dai yayin taron manema labarai da ya gabatar a Abuja a ranar Alhamis, Obi ya yi ikirarin cewa su suka lashe zaɓen, kuma zai bi duk wata hanya wajen ƙwato wannan nasara ciki har da zuwa kotu.
Please be assured that Gatsi and I, and indeed all of us, this is not the end, but the beginning of the journey to the birth of the Nigeria.
Yayin da yake magana a taron manema labarai a nan Abuja, inda ke cewar zai garzaya kotu don ƙalubalantar sakamakon zaɓen shugaban ƙasa, inda ke cewar yana mai tabbatar muku cewa ni da Datti da ma dukkaninmu wannan ba shine ƙarshen magana ba, amma shine mafarin samar da sabuwar Najeriya.
A gefe guda kuma shi ma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP a Najeriya Atiku Abubakar ya ce wajibi ne su kalubalanci sakamakon zaɓen shugaban ƙasar da hukumar zaɓe ta INEC ta sanar. Atiku ya bayyana haka ne shi ma yayin wani taron manema labarai na ƙasa da ƙasa da ya yi a ranar Alhamis a Abuja. Atiku ya ce na tuntuɓi shugabannin jam'iyyata waɗanda suna zaune a nan tare da ni, sauran 'yan Najeriya da ke sassa daban-daban. Mun kuma yanke shawarar cewa yadda aka gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a ranar Asabar akwai kurakurai da dama. Saboda haka ya zama wajibi dukkanmu mu kalubalanci sakamakon. Yanzu dai za a jira a gani ne yadda wannan lamari zai kaya yayin da jam'iyyun na adawa suke ƙoƙarin garzayawa zuwa kotu. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai wani makon idan Allah ya kaimu. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri, musamman Julie Levis Gresham, ni Mahmud Lalo nake cewa, a yi hutun ƙarshen mako lafiya.